Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOY Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boyhausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 19 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Jamhuriyar Nijar shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin cika shekaru 61 da samun ƴancin kan ƙasar daga Turawan mulkin mallaka. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimumun Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsin. Majalisar Wakilai ta tsige shugaba Donald Trump a daren jiya, inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa.
The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye.
Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan sadda take jagorantar zaman jefa kuri'a akan daftarorin biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya daya. Majalisar mai rinjayen 'yan Democrats ta aminta da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump dan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige a tarihin kasar mai shekaru 243. Fadar shugaban kasa ta White House ta fitar da sanarwa jim kadan bayan kada kuri'ar tsige Trump, inda take cewa yau rana ce da aka aikata daya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisar a tarihin kasar. Sanarwar ta bayyana matakin a matsayin abin kunya. Haka kuma ta ci gaba da cewa shugaba Trump na da yakinin cewa majalisar dattawa za ta daidaita al'amura ta tabbatar da doka da adalci da aka yi watsi da su a dukkan zaman tsigewar a majalisar wakilai, kuma tuni da ya shirya wato karar matakin na gaba inda yake da yakinin za a wanke shi. Gonaki sama wato gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa Somalia durar mikiya irinsa mafi muni a cikin shekaru 25. Farin sun lalata gonaki kusan hekta 70,000 a Somalia da makwabciyarta a gabas kasar Habasha, a cewar hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. Hukumar ta ce mamayewar farin ta fi dukkan na baya muni, kuma akwai yiwuwar za su yadu zuwa wasu kasashen Afrika ciki har da Kenya da Djibouti da Sudan ta kudu da kuma Sudan. Jami'in yanki na hukumar David Perry ya ce kuma akwai yiwuwar farin za su ci gaba da hayayyafa har ya zuwa watannin Maris da Afrilun shekara ta 2020 domin yanayin ya dace da lokacin haihuwarsu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Rasha jiya Laraba ta kame jiragen ruwan kasar Japan 5 na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan da ta samo asali tun a ƙarshen yakin duniya na biyu. Jiragen ruwan na Japan suna kamun halittun ruwa yayin da jami'an sintirin kan iyaka na Rasha suka ciwo kansu suna binciken zarge-zargen yin su ba bisa ka'ida ba a ruwan ƙasar Rasha, a cewar babban sakataren gwamnatin Japan Yoshihide Suga. Ba za a lamince da hakan ba, Suga ya faɗa a wani taron manema labarai a Tokyo, inda ya ce gwamnati na buƙatar a gaggauta sako jiragen ruwan da mutanen da ke cikinsu. A Moscow kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta tabbatar da kama jiragen, tana mai cewa Japan ta daɗe tana saɓawa dokokin da suka shafi albarkatun ƙasa. Maria ta kuma jaddada cewa ana baiwa masu kamun kifin na Japan da aka kama kyakkyawan abinci da tufafi da kuma kula da lafiyarsu a yayin da suke tsare. Lauyoyin Mary Chiwenga, uwar gidan mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe, sun nemi alƙalai da su bayar da ita beli kwanaki 4 bayan da aka kama ta bisa zargin yunƙurin kashe mijinta. lawyer Tuana Nyamakura shine ya gabatar da bukatar bailin a madadin Mary Chiwenga a babbar kotun kasar Ajiya Laraba. Masu gabatar da kara sun ce sa'ad da aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar Afrika ta Kudu, Mary Chiwenga ta tilastawa mijin nata ya zauna a hotel na tsawon dare, lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i 24. Sa'ad da jami'an tsaro kuma suka kai mataimakin shugaban kasar a asibiti, an zargi matar tashi da shiga ɗakin sa ta cire masa allurar jijiya da kuma robar fitsari, lamarin da ya haifar da zubar jinin sa. Haka kuma an tuhumi Mary Chiwenga da cin hanci da rashawa ta hanyar amfani da kuɗin kasar waje dala Amurka miliyan 1 domin sayen gidaje da kuma manyan motoci a kasashen waje. Masu gabatar da kara sun kalubalancin bayar da ita beli, suna cewa Chiwenga tana da kadarori a kasar a kasashen waje, don haka tana iya ficewa daga Zimbabwe kuma tana iya arcewa domin gudun shiga kurkuku.
Adalla gaida Murtala Faruku sanin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako daya bayan da ƴan ta'adda suka kai wani mummunan harin ta'addanci a jamhuriyar Niger da ya sanadiyar mutuwar sojoji kimanin 71 a barikin Enate da ke kan iyakar Mali da Niger. Dakarun tsaron kasar sun yi fareki a jiya Laraba a garin Tillabere mai fama da matsalar tsaro, inda shugaba Isu Muhammadu da wasu takwarorinsa na kasashen yammacin Afirka suka hallara domin bukukuwar ranar cika shekaru 61 da Niger ta zama jamhuriya. Wakilinmu na yamai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Awoyi sama da uku aka shafe jami'an tsaro da fararen hula da fareti a gaban dubban mutanen da suka hallara a garin Tilibiri domin hidimomin sallar jamhuriya da ake gudanarwa a kowace ranar 18 ga watan Disamba. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo da shugaban kasar Burkina Faso bugo da ƙari shugaban riƙon Jason Sahel Rochmark Christian Kabore ne suka amsa goren gayyata domin taya shugaba Isu Muhammadu murnar zagayewar wannan rana karo na 61. Faretin da ke gudana a wani lokacin da ƴan Niger ke ci gaba da juyayin rasuwar wasu sojojin kasar kimanin 71 sanadiyar harin ta'addanci ya kawo nutsuwa a kawunan wasu ƴan ƙasa irin su Ibrahim Kantama.
Gaskiya kallon wannan defile na yau da nayi ya ƙara mini ƙwarin gwiwa cewa sojojinmu, sojojin jamhuriyar Niger ko kuma in ce jami'an tsaron jamhuriyar Niger suna iya kare ƙasarsu. Ƙwarai sun ƙara mini ƙwarin gwiwa da cewa za su iya fuskantar wannan abu kuma su kawar da shi da yardar Allah. Don me ba a tado waɗannan operasiyon dango su shara su tarnatsa?
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin jama'ar wannan ƙasa, kamar yadda wani ɗan Nishar Abdulrazak Ibrahim ke mamakin yadda ƴan ta'adda ke samun sukunin kai farmaki, duk kuwa da cewa jami'an tsaron wannan ƙasa na da ƙwarewa kamar yadda suka gwada a yayin wannan fareti na Tilabere Candalo.
Ya kamata a ce su zamu su dinga shiga suna santiri suna cha patriya na patriya na nemo su, bai kamata a ce kullum mu ake rutsana kamun hari ba. Me yasa so zamu su ƴan ta'adda neman so zamu su kai? Mu ko ya kamata a ce mu ma mun je muna neman su so zamu. Kenan in dai a zamana na ajiye su to wallahi kullum za ƙwara. Ya kamata cewa kai aikin naka dauka a saka su cikin aiki, kuma sojan ya san cewa lalle an ba shi kula an saka shi cikin yanayin da ya kamata ya tunkari ko ɗan ta'adda da yato.
Wannan biki ya gudana ba tare da wata hatsaniya ba a sakamakon tsauraran matakan tsaron da aka dauka a bisa la'akari da matsananciyar matsalar tsaron da yankin Tilabere ke fama da ita sanadiyar halin da ake ciki a kasashen Mali da Burkina Faso. Yankin Difa da ke fama da matsalar Boko Haram ne zai karbi bakuncin sallar jamhuriya ta baɗi a ƙarƙashin tsarin da aka kira Difangla. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Barma da wannan rahoton daga Yamai. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Na tsaya ga Annabi Muhammadu,
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 la bira Muhammadu a duniya man tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya a can lahira ala samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
ko tsaya ga Annabi Muhammadu bai tafewa nan a duniya bai tafewa, ko a lahira mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
mu tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
ko wa Allah yayi wa dukiya gama kaje ya gano mando gama je da nan ne mando mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
kowa ya tsaya zuciya guda a wuri nasa Annabi Muhammadu, baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
roƙon da nake a wurin Allah roƙon da muke a wurin Allah, Allah samu ga Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
san rahama ta sa Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
san rahama ta sa Annabi Muhammadu,
na tsaya ga Annabi Muhammadu,
daga can birnin kafin nan da ko na zo zazzo na huta nan sai Kaduna shata ya sauka kwanta gura nan ma na sauka kwanta gura nan ma na sauka sai Ilori shata ya sauka shaga mu mamma ya sauka kaje mu mutum benen balu mun zo ikon mun huta mun kon mun je ajeje mun huta mun kon mun koma mi taya ban mun zo mun koma mi taya ban mun zo Allah samu ga Annabi Muhammadu,
madalla. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako, shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk da kiraye-kirayen da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wa jama'a akan rashin dacewar nuna wa nakasassu kyama da ma irin tunatarwar da shugabannin addinai ke yi akan wannan mummunar ɗabi'a, har yanzu wasu ɗaiɗaikun mutane na gwada irin waɗannan bayan Allah kyama a fili ƙarara. Misali, samun aure a yau a wajen mace mai nakasa wani babban kalubale ne a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Niger, saboda yadda dangi a bangaren namiji ke ganin hada zuri'a da mace mai nakasa a matsayin wani koma baya ko kuma faduwar hannu. Dalili kenan shirin na yau ke mai da hankali akan wannan matsala da ke cinye wa mata nakasassu tuwa a ƙwarya. Malama Khadijatu Amadu na daga cikin shugabannin mata na kasassu a kasar ta Niger.
Babban matsalar mu kenan balle na Niger, ka gani kana da samari, samarin ka na son ka, kina son samarin, kuna soyayya komi, in magana ya zo zan can aure sai a ce a'a wallahi baka arme gurum, ba mu san komi na na ya sayo gurumin shi bai aihu ne, aihuwa ake so ga arme gurumu yana aihuwa, gurumu ga sabta ga komi ga cawo, kuma ko a ce ka a zo ma a zamna ma zaman arme wallahi ba kamar ina nan ga fure kan muna ba mu gani kamar mu ba, tunda in an zo gidajen mu ba ka rena mu, amma wallahi arme masu kaha ba su arme mu, sai dai ɗan uwan mu gura mu mu yi ta arme mu yi ta wahala, kuma shi abin da ya samu muna nan ga gani bacin cicin abun nan ne abin da ya sa na kare gare shi, da ni teburcina muna nan ga hira da wani tun da ni sportif ta na gwada mai foton samarina, sai ce mai a samarina gurmu ne, na ce mai awo yake dan mi zan arma gurmu, na ce a mu garin mu haka nan za a yi, ya ce a ya ce bai yiwa, ya ce gurmu ya arma gurmu ce na wahala bai kare ba, yake su kamar maskina yana ga arme maska hahuwa in kin gani ar gurmu ya arme gurmu burkina kawai abu ne da yazo daga wurin Allah kadara ce ayi shi me su kamar wurin su babu bambanci tunda ana ce kai wanga bai da kawa kenan dole na mai kinai ya arme shi tunda in mai kinai ya arme shi yana taimaka mishi yana rage musu wahala amma nan ganin shar eh wallahi ba anan gayi da wuya
me yasa mutane ba su yarda kamar su aure mata guragu me dalilin da yasa ka
dalilin da yasa dan dai ba mu da kawa na ni ban gani komai dan dai ba am kawa na Allah ya sa musu abin da bai da kyau cikin kwakwalwansu mugun tunani tunda dan adam ni aure na dan adam duk guda ne dan adam duk guda ne tunda da gurmu da mai kawa da ban da bai da kawa duk guda ne duk Allah ne ya halike shi maimako su zamna su yi tunani su ce wanga ni a gani na da gurmu mai kudi ma ne ya kamata ya arme gurmu mai kudi mai hali kana da kudi baka arme mata gurmunya to ni ban ga amfanin ka ba tunda baka yi ma Allah abinda Allah ke so ba yanzu in ka yi arme gurmunya kinka kawo shi kinka sashi a daki komi na tare da shi kina sai mai foto rullan din shi ko bakin kowa bai zuwa iyan kuna zuwa wurin wani abu a sashi cikin mota a nade foto a sa baya gonin tawo amma su ba su yin shaha wallahi ba su yin shi ba su arme mu guramu ma cikin ma sakanin guramu da guramu ma ni na taba gani wani gurmu da masha Allah Allah ya bashi kudi abuci tata suna samarci Allah ya bashi kudi tunda shi Allah ya bashi sa'a karatu yayi karatu
namiji ne kudi
namiji ne gurmu namiji ne gurmun nan yayi kudi ya samu kudi da anka zo ayi arme tace gurmun ya za ta arme mutanen gidan su anka ce wallahi bai arme gurmun ya ta cuci gurmun yan nan ko bata arme shi ba anka ce shi da shi arme mai kire masu kire mata suna son gurmu guramu maza balle sun san suna da kudi abinda sun kace su yi shi za su yi musu tunda cin arman masu kinai dole na ya saka abinda duk abinda yake so dole ka yi mishi wallahi gurmu masu kudi in ba su da kudi wallahi mata yanda suke arme wallahi ba su bari su arme su
ya kike ganin halin da ake ciki a yau idan mace gurguwa ko kurma ko makamliya a ce mai dimbin dukiya ce kina ganin mazaje waɗanda ba su da tawaya ko guda za su iya zuwa su aure wannan mata
wallahi suna iya tunda na gani ni duk mata guramu da ni gani masu kine sun yi arme duk masu hali na daga intellectual engineer turawa masu ilimi daga masu babba kaman diyan babba attajirai masu kudi masu hali wallahi su ana arme su amma kama a ce dai ga mu dai haka dai wallahi ba su bari kuma ko wallahi laihin ga uwayen su na ko shi mai kinai ya son ji kaman ni wallahi in ya zo da arme wallahi sai ki gani mutanen gidan su na ga raba arman a ce ina zaka da gurmu don Allah a waye musu kai su hidda jahilci cikin kansu tunda wasu abubuwa jahilci na ga sa ayi shi tunda ni na gani namiji da yace yaran sai da Allah da annabi in dai bai yi arme gurmun yanga bai arme kuma ko wallahi bai anya har an gashi ko bai arme gurmun yanga sai dai ko da yatta yi arme masu kine shi ko gurmun ya wani gurmu ya arme shi wanda bai yi ba suna nan ga samu cikin tunani deja Allah ya yi mu ba dai da mutane ba mu ga tunani sun yi mu na yawa kuma su ce wai suna nuna cama kuma suna wariya da mu kenan sun ka ce mu yi kenan mu mutu cikin tunani tunda kullum tunani na haka abun yanzu ma har zai so ma ya zo ma ga wurin ma yaran mu tunda in kin gani yaro komi kyawun tun ta yi girma sai ci ya anka ce kai wannan da baban shi gurmu ne ko a ce mamman shi gurmu ne bai kamata ba ni gurmun na a hidda su cikin kanunan su a bar ce ma kowa gurmu ko gurmunya ko wannan da gurmunya na da gurmunya da mai kawa da da gurmunya da da masu kine da makaho da kurma kaf din su duka guda ne mu duka Allah ne ya halice mu
to Khadija karshe wani kira zaki zuwa ga al'umma akan yadda ake nuna wa nakasassu wariya
to a Niger da wasu kasaje tunda ba Niger kadai ne ake nan gayin shi ba wayanda basu gane duk suna nan gayin shi kira da nikai musu ina kiransu mu duka guda ne kamar yanda na hodi a baya mutum bai hi mutum ba komi daga Allah ne kaddara ta Allah ta mu ma bamu saye ta ba da kudin mu an ka aihe mu ne muna tahiya ni nayi kawa ina tahiya ina sai ko ina rana guda masassara polio ta ta amshe min kawa na zama gurminya ko kina da kawa baki san abin da za a yi ba Allah na yi kai accident velo ni na taba gani wanda parterre ya maida ta gurminya parterre fa parterre in dakin ta ina nan ga gugu daki dai na yayi gilse ya kwadi wallahi hal yanzu tabbas da zaman gurminya accident na sa kai gurminya komi na sa ciwo haka yana sa kai gurminya kenan jama da ake nan ga yi muna don Allah a bar mu nasu ya kamata ne su nuna muna da wallahi mu duka gutsani su kama mu su yi muna abun daga sa mumance da ba muna da nakasa ni ba nakasa su nice ba amma kaman tarhi ne banda in tashi in yi abin da nake so
kawa dai
tunda aha kawa dai ce babu mali ba nakasa su ba su nakasa ana nan ga gane su ko yanzu da ina nan ga tawwa istad wallahi na shi bacin ciki ni kadai bisa moto na ina tayya ina magana nace anya bara na kare a Niger nace ga sunan masu gine nan ga bayan istad lahiyas lobasta da komi da yaran su suna nan ga bara abin nan ni shi na nan ga ci mu na ku ne ya kamata mu yi bara me mu wace bara tunda ba mu son walakanci tunda ni wallahi masha Allah na tai kasa san waje na kasana ina gode da na kasana tunda ni nayi gurminya mun na shiga avion na tai Europe ban gane abin da ban sai ba je suis médaille médaille d'or médaille d'argent komi ne médaille d'argent médaille d'or babu abin da ban samu ba kenan ni na gode da na kasata komi ci ka gani Allah yayi mu mutu wallahi shine yayi daidai da kai kuma in ka zo gidana tabbas ni gurmu ne miji na gurmu yake amma ba mu aihi gurmu ba wallahi yara na fasa da ku ni son normal in ka zo kana gani na da miji na ko muna nan muna zaman soyayya ba dan da mu she wallahi muna zaman mu kuma na shi da dan abun nan wallahi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Khadijatu Amadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
madalla gaida Sulaiman Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana
da jaridar Daily Searchlight muke so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaba Nana Akufo-Addo ya rantsa da alƙalan rotun koli guda uku jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ranar wato talata 17 ga watan Disamba shekarar 2019 ya rantsa da alƙalai 45 na manyan kotu da kotun ɗaukaka ƙara a bisa shawara daga majalisar shari'a zuwa ofishi a wurin wani biki a gidan gwamnati da ake cewa Jubilee House a nan Accra sai kuma jaridar The Informer wacce ta rawaito wannan labarin cin amanar ƙasa ne ina da shaida jaridar tace dan jaridan nan wadda hannun daman shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne Fadi Da Bois ya bayyana cewar wutar da ta tashi a ofishin hukumar karbar haraji ta kasar Ghana wadda ke a Ring Road Central nan Kwame Nkrumah Circle wato haraka ne na cin amanan ƙasa da wadansu miyagun diya daga babban jam'iyyar Adawa National Democratic Congress NDC sun kashirya sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rawaito cewa kuskuren hukumar zaɓe ya jawo dakatar da zaɓen da aka yi a wani sashin ƙasar jiya. Jaridar ta ce zaɓen ƙananan hukumomi da aka shirya yi a jiya a Asun Awuroso Nyami Bechire a cikin gundumar Asun ta Kudu. Wato an dakatar da wannan zaɓe a dalilin waɗansu kurakurai da suka biyu baya ɗayan ɗan takara guda biyu a wannan zaɓe Misa Kwasi Kurance sunansa da kuma hotonsa bai bayyana akan takardar zaɓen ba dalili kenan da yasa aka dakatar da zaɓe a wannan yanki sai wani lokaci ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin ta rawaito Babban jami'in zartarwa na Alpha Radio yayi wa Yana addu'a. Jaridar ta ce babban sarkin yankin Dagbon Yana Abubakar Muhammad na biyu a makon jiya ya kawo ziyaran ban girma ga babban sarkin Asante Otumfu Osaitutu na biyu domin gode masa da irin gudunmawar da ya bayar wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na Dagbon. Gabanin tashin sa daga kuma su komawa gida wato Tamale Yana Abubakar Muhammad ya nemi babban jami'in zartarwa na Alpha Radio ɗayan manyan tashoshin Hausa a kuma Alhaji Ridwan Muhammad ya yi masa addu'a. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 26. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Sunana Sani Balan da ke guru Hausare a jihar Yobe, Nigeria. Gaskiya tafiyar APC a Nigeria 2023 akwai rigima a cikin ta. Dan Buhari gaskiya 2023 zan ce masa ina tausaya shugaban kasar Nigeria ba dan komai ba. Dan PDP ya ga damin cin kasar nan talaka suna cikin wani ne ga tsadar rayuwa ga talauci yana damun mutane. Ga alƙawarin da aka yi a Nigeria babu ɗaya da aka cika kan wani biyu. Talakawa burinsu abinci ya sauko wuta ta samu hanya ta wadata takin noma ba abin da talaka ya fi so bai samu irin wannan sauƙin rayuwa amma talaka suna cikin damuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa katsina taranci a Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama ga gwamnatin tarayyar Nigeria ko kuma in ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai adalci. Muhammadu Buhari tun da kawo mulki ko kuma sauran shugaban ƙasa duk da su kawo suna magana akan abu 2-3-4 ne amma har yanzu abin ya ki zama normal a ƙasar. Fangalan tsaro, ruwa, wuta, kiwon lafiya, hanya, waɗannan abu kowane shugaban ƙasa zai da shi yake brown amma har yanzu ba a samu shugaban ƙasar da muke ganin zai kare mana hawaye ba. Da Muhammadu Buhari kai muke tunanin za ka share mana hawaye to kai ma ɗan har yanzu amma muna masu kyawun zato mai amfani.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. A gaskiya wani kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware a 'yan majalisa akan gyara majalisa samsamin talakan Najeriya ba mu amince da wannan abu ba kuma bai dace ba ma. Kuma wannan abu ne wanda bai kamata gwamnatin Najeriya ta amince da shi ba. Talakan Najeriya yana cikin kunci da wasu halaye waɗanda dai ba zai yi a lissafa su ba. Talaka yana cikin kunci inda ba a lissafi.
To kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Baban le majalisar wakilai a daren jiya Laraba ta tsige shugaban Amurka Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa. Gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa Somalia durar mikiya irin sa mafi muni a cikin shekaru 25. Farin da ya lalata gonaki kusan hekta 70,000 a Somalia da makwabciyarta a gabas wato kasar Habasha a cewar hukumar kula da abinci da kuma aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a yi aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com. Ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama a huta lafiya.
Afrique.